نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Litinin ce da ke daidai da 13 ga watan Safar, Izra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 17 ga watan Janairu shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na hudu daga cikin goyon yin karatutukan littafin Tadwinu Sunna, wallafa babban malami farfesa a cikin harkar ilimin hadisi da sunna, Muhammad ibn Matar al-Zahrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bayan da na karanta shimfiɗa wadda ya wannan littafi, a yau sai ya ce at-tamhidu, sharaffage zuwa ga shiga asalin inda aka dosa. Ana bayan da ya shimfiɗa wadda ya bayyana maqasudin abin da yake so ya rubuta, yanzu kuma zai fara share fage domin shiga fagen da yake son ya rubuto a kai, shi ne Tadwinu Sunna. Ya ce qabla an ashra'a fi bayani abwab hadha alkitab wa fusulihi, kafin in fara bayani dangane da babuka na wannan littafi da bayani akan fasulan shi, uhibbu an umahhida bayna yaday abhafihi wa mawdu'atihi bi sharhi wani. Zan so in fara yin sharar fage yadda za ta zama ainihin wato shimfiɗa ce ga bincike na wannan littafi da kuma matsalolin da nake so zan tattauna, ta hanyar yin sharhin unwani. Wato unwani shi ne kan darasin ko kuma sunan littafin, shi ne Tadwinu Sunna, ko kun fahimta gana Tadwinu Sunna. At-tadwin fi al-lugha, abinda ake nufi da at-tadwin a cikin lugha huwa taqyid al-mutafarriq, shine rubutawa, shine taqyid, recording, sajjalawa. Wato taqyid al-mutafarriq, rubuta abinda yake a warwatse, nan ya watsu, nan ya watsu, wa jam' al-mutashattit, da kuma tattaro abin da ya bazu, ya bazu nan yayi, nan yayi, sai a rubuta, a tattara, a rubuta fi diwani, a ainihin wato wani ma'adani, wani wurin rubutu, wani ainihin wato kulli. Wannan magana take nufi, abin da ake nufi da tadwin kenan, tarawa da rubuta abin da ya watsu da wanda ya barbazu a wurare mabambanta, sai a haɗa shi a wuri guda. Wamin jam'ul mushaf, na daga cikin tadwin to tattara mushaf Qur'ani fi kitabin a wuri guda, ya zama tadwinul mushaf kenan. Wa hiya, ita asalin wannan kalma tadwin, farisiyyun asalin kalma ce ta Farisa, mu'arrab, amma shi aka mai da ita Larabci, kamar yadda Bahaushe yake cewa fanka. Mece ce fanka? Mafifici, tama da turanci ce fan, sai Bahaushe ƙara mata ka, sai ta zama fanka. Yanzu a ce wannan kalma asalinta turanci ce, sai Bahaushe juya ta, sai ta zama ainihin Hausa. Ko kun fahimta? Misali, daftare, na fulatani sai kira littafi daftare. Menene daftare? Shi ne littafi. Daga ina? Daga daftar. To kaga misali Larabci ne, sai ya jura shi, sai ya mai da shi daidai da yaren shi. Da akwai irin wannan a cikin harsuna, kusan kowane harshe za ka samu irin haka. Sai ka gida yare da ya ce ashiri. Wani ne ashiri? Asiri mai kenan, Larabci ne asirar, sai ya juya shi, wani da shi yaren shi. To ire-iren waɗannan haka, kusan kowane yare ana iya samun shi. Idan aka jiya kalma daga wani yare ta shiga wani yare har al'ummar yaren suka jamsu da ita, to shi kenan irin ta ce sai ka ga an ce kaza ce asalinta, amma kuma ta riga ta Hausance, ta riga ta Turance, ta riga ta kaza, ta riga ta koma kaza, shi kenan ta samu karbuwa. Ko kun fahimta jama? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Yanzu ku dubi kalmar fatala. Me yake fatala? Kankari daga fatir dan yanki. Ko kun fahimta? Ta haka fa al'amarin yake. Kusan kowane yare za ka samu yana cuɗani da wasu ƙabilu, don haka wasu abubuwa sukan shigo mishi. Wani lokacin ta kan kai lokacin da yana da ita kalmar a asalin nashi harshen, amma sai kuma yi yana amfani da wannan kalmar da ya aro, kamar irin wannan din fatala. Fatala din nan larabci ce, to Bahaushe bai da ita ne, an haifa da ita a Buku kallabi biyan nan sunan shi ne na asali, amma sai Bahaushe kuma ya aro wannan din hula. Hula ita ce asalin sunan, amma taziya fa larabci ce, taziya ma'ana wadda ta yi sama, tagutu taga to tabiya tagat, ko kun fahimta? Ita ce sama da komai. Ina fata an gane. Tabiyatun, ina fata an gane. Shi ne sai yake cewa waɗannan maganganu abiba maddatu bayyana, za a zo lokaci a hankali kuma sai an koyar da mutane yadda ake binciken kalmomi a cikin littattafai na Qawamis, wato dictionary. Yace abuba madda, me yake nufi da madda a nan? Yace abuba kalmar da ya ma dalin yawun da nunin. Matakin farko game da sirrin fahimtar yadda za ka nemi kalma a cikin ƙarnin kamus shi ne ka tabbatar da ka ƙware game da hurufin hijaiya da sanin inda suke a wajen lissafin, in ba haka ba sai ka samu matsala. Misali, alifin ke fara zuwa sannan ba'ul, sannan ta'ul, sannan sa'ul, sannan jin, sannan ha'ul, sannan ha'ul. Misali, to idan ka zo neman kalmar Ahmad a cikin kamus, yanzu aka dubi harafin alif, shi za ka fara nema. To idan ka shiga harafin alif kuma, yadda suke shirya kamus din ga aglabi, shi ne za ka fara ganin a, sannan sai ka ga an fara sunaye masu a ba, sannan sai ga sunayen masu a ta, sannan har akai inda sunayen da ke alif alhamza da wani haka dai haka tarkibin yake. Abin da yake cewa yanzu a duba madda, wato a duba inda damun da wawun da nunun da suka haɗu a ina, sai ya ce fi sihah, a cikin littafin as-sihah lil jauhari na al-allamatul jauhari, shi can muna da shi ainihin wannan littafi, wal qamus al-muhit, da kuma al-qamus al-muhit min Fairuz Abadi, na Fairuz Abadi shi ma biyo na nan, wa tajul arus, da kuma tajul arus min Zabidi, na Zabidi. Waɗannan littattafan hatta ambaton sunayensu da faɗin sunayen malaman, in ba kai karatu inda aka koya maka da baki ba, dan bi mujarradin ka je kasuwa ka siyo su ka tara su a ɗaki ba, za ka iya amfani da su ba, sunayen ma ba za ka iya karanta su ba. Na fata an gane. To waɗannan dai littattafai ne waɗanda yake na daga cikin littattafai mafi inganci a babin bincike game da abin da ya shafi ainihin wato lugha. Sannan za ka zo ka ji Lisanul Arab na al-Imam Ibn Manzur al-Ifriqi, waɗannan duk suna daga cikin littattafan da malaman duniya suke mudawala, wato suke amfani da su wajen binciken ainihin wato kalmomi na harshen Larabci. So da dama kuma waɗannan malaman suna ƙoƙarin tacewa da tantance maka kalmomin da asalinsu ba Larabci ba ne, sun kawo maka. Wasu malaman kuma sukan yi ƙoƙarin nuna maka ai wannan kalmar ma da aka gama fassara maka ita sai a ce maka ta zo a Qur'ani sai ka maka wuri kaza a hadisi ma ta zo kamar shi malam Ibn al-Mundhir al-Ifriqi yakan yi ayin wato haka Allah ya taimaka wa fi istilah yanzu dai kowa ya fahimci me ce kalmar tabyin ko ma'ana kalmar tabyin abu na farko ka sani asalin ta ba larabci bace amma larabawa sun areta ta juye ta zama yaran su kuma abinda ake nufi da tabyin ba kufowa daga wani wuri zuwa wani wuri ba a'a wannan tansikh kenan da ake nufi da tabyin abu ne yawan yatsu ya barbaje sai ka rinka ji kana tattaro shi kana tarawa wuri guda shi ne tabyin to ku bambance tsakanin tabyin kenan da kuma nafkh wato nafkh shi ne daga nan yake a hada tsab sai ka kwafe shi sai ya dawo ka sake rubuta shi a nan nafkh kenan amma can yana rubuce can akwai shi sai ka dauko shi sai ka shirya shi a wuri guda to sai ake dawwanta yanzu na zuwa kun fara fahimta alakar kenan wannan kalmar da abin da ake magana shi ne asalin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya haddace biyar can wani ya rubuta uku can wani yana da takwas can da ya rubuta wani ya haddace guda talatin ya rubuta biyar kaga suna ne suna warwatse to sai aka bi aka tattara su shine sai a ce tabyin kun fahimta na'am a wannan za a zo kan shi na'am insha Allah kun fahimci abin da ake nufi da wannan yawa kuma tabyin galibi yakan faru ne a halin farko ku kiyaye a halin farko wani bai taɓa yin irin wannan abin ba sai kai shi yasa sai ka ga kalmar tabyin din akwai karancin amfani da ita sai malam yace wa fi istilah amma a istilahance fa yusta'malu at-tabyin bi ma'ana at-tasnif wa at-ta'lif ana amfani da kalmar tabyin da ma'ana at-tasnif da ta'lif kaji malam ko kun fahimta ya yi tambayar mai ta'alif ne ce ya haƙuri ba ta za a zo a dogance kun ji ma'anarta amma a istilahance sai aka koma ana amfani da kalmar da ma'anar tasnif da ta'alif to menene ma'anar tasnif tasnif shi ne ka zauna ka rubuta abu a halin farko halin da wani bai taɓa rubutu a kan shi ba sai a ce sannafta annafta kuma abin da wasu suka rubuta sai kai kuma ka rinka ji kana tsukurewa ka haɗa wani abu to a nan in mun so mu bambanta waɗannan kalmomin a lokanta ne kaɗai za a iya bambance su amma a istilahance fa malam yace duk ana amfani da su a wuri guda kenan yanzu a lokanta shi ne faɗa mana tasnif shi ne in zauna sai in rubuta wani abu wanda wani bai taɓa zama ya rubuta ba sai a ce sannafa wato ya fannantar da wani abu ya zo da wani fanni da wani bai taɓa yin shi ba to abba annafafa shi ne daga cikin abubuwan da wasu suka rubuta sai in zo zan yi rubutu irin nasu amma sai rinka ɗibowa daga gare su ina haɗawa a wuri guda to dawwanafa shi ne abin da yake warwatsa a mabambantan wurare sai yi kokarin tara shi kenan a dogance in ka so ka bambanta ta'alif da tasnif sai ka ce ta'alif shi ne abin da wasu suka rubuta a tsare kai ma ka zo kana son ka rubuta naka a tsare amma ka ci amfanin nasa ta hanyar gutsurowa daga gare su ta haɗa wuri guda amma da wanafa abin da wasu sun rubuta ne ba a tsare ba kawai sun rubuta ne don su ajiye for documentation sun ajiye ne kawai sai kai kuma ka zo sai ka haɗo wannan abu a matsayin kai ma ajewa ce da tarawa to sai wani ya zo ya fara tsara abin a bisa ya ce babin kaza babin kaza sai a kira abin ta'alifi wato a kira abin tasnifi to wannan kamar yadda na ce muku fa duk ana magana ne a me a lokance amma a istirahance malam yace duk ana amfani da kalmomin suna da ishtirakin ma'ana, wannan tana iya wakiltar wannan, wannan tana iya amfani da ita. Amma sunnatu fil lugha, ita kuwa sunna a lugha, fa hiya sayratu wat tariqa, ita ce as-saira, tafiya. Kaka karanta wannan wuri as-sira, ba sira ta tarihi ba. As-sayratu sinin da shadda da fataha, sa ta dau, kuwa ce sai ta dauri, ya un sai zama saira, as-saira tafiya, sara yasiru sauratan, ko kun fahimta kuma as-saira tafiya, wat tariqa da kuma hanya, hasanatan kanat aw qabihatan, me kyau ce ko mummuna, sai a ce mata sunna. Hanya me kyau za a iya kiranta sunna, mummunan hanya za a iya kiranta sunna. Haka tafiya me kyau a ce tafiyar siya ne kyakkyawa ce, za a iya kiranta sunna. Tafiyar siya ne mummuna ce, ba wai lallai tafiya ta kafa ba, tafiya ta ma'ana. A ce irin tafiyar kungiya kaza, irin tafiyar dariƙa kaza, ko kun fahimta? To sai malam yake cewa wa minhu, na daga cikin ma'ana ta lugha, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, magana da annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana, wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa a musulunci. Me yake nufi? Wanda ya hanyantar da, wanda ya kawo wata hanya kyakkyawa a musulunci, falahu ajruha, yana da ladanta. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, yana da ladan wanda ya aiki da wannan kyakkyawan hanya a bayan shi, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a, ba tare da an rage ladan waɗannan da suka gabata da komai ba. Sannan aka tashi ba da ladan waɗanda suka biyo baya, ba a ba su nasu ladan daga taskar Allah, ba daga cikin ladan waɗanda suka fara bi ba. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, wanda kuwa ya kirkiro wata hanya mummuna a cikin musulunci, kana alaihi wizruha, yana da laifinta. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, yana da kuma laifin waɗanda suka yi aiki da ita a bayan shi, min ghairi an yunqasa min awzarihim shay'a, ba tare da an rage komai na zunubansu ba. Za a ɗibo zunubai a jabba mai daidai da gwargwadon mugun aikin shi, ba za a rage da gwargwadon ainihin wato nasu ba. Wannan hadisi ya lauke rawahu muslimin fi kitabul ilmi, duk abin da zan karanta malam ya fitar da bayani a ƙasa, za mu karanta shi don ina son mu karanta littafin ne kaf, ainihin kyakkyawar fahimta insha Allah. Muslim ya ruwaito wannan hadisi fi kitabul ilmi, a cikin littafin kitab, wato a cikin sahihu Muslim, a cikin kitabul ilmi fi min sahihihi, a ainihin wato sahih ɗin shi, lamba hadisi na 15 shi ne ma'ana haɗin da kuka gani, haɗin ai hadis rakam 15, hadisi na 15, ko kun fahimta? To kun ji wannan jama'a. Wa min qawli Khalid ibn Zuhair al-Hudali, ku tsaya tukuna, kar ku rinka yin gaggawa, wato inda ku gana biyu da shafin ba ku tsaya tukuna, don so muke ka tsaya ka nakalci karatun, ba wai so ake hatta su yanzu wanda mawaki ne, amma ya kamata ka nakalci ya ake faɗin sunan shi don kar ka je kana kwatsawa. Yace na daga cikin wannan ma'anar maganar da Khalid dan Zuhair al-Ghazali ya faɗi a cikin waƙen shi. To anan sai ku natsu da kyau ku ji, akwai abubuwa da dama jama'a waɗanda wato ni da muke waɗannan wa'azozi da karatuttuka muke haɗuwa da wasu ustazai na wasu gaurika waɗanda min asaf a inda suke su ba su samu gatan irin waɗannan karatuttukan ba, wasu abubuwan sukan zama musu baƙi. Misali, mun taɓa haɗuwa da wasu suka ce sukan ji ina yawan kawo waƙoƙi a cikin wa'azobina da abin nan, nace wannan sunna ce ta magabata a cikin ainihin karatutukansu da wa'azozinsu, su kawo waƙa ta jahiliya su yi hujja da ita, don ma'anar wata kalma ta fita ko kuma sharhin wata al'ada ta Larabawa da ake so ta bayyana ta bayyana. Nace don haka shi kanshi uban tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi istishhadi da waƙoƙi na jahiliya. To in ya zama ku Annabi yayi ya fi mu imani da tsoron Allah da tawakkali da sanin munin jahiliya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da Muslim ya ruwaito, asdaqu kalimatin, kalma mafi gaskiya da aka faɗe ta a jahiliya, sai ne da waka ya ce ala kulli shay'in ma khala Allah batil. Amma mayaki ne na jahiliya, duk wani abu, duk wani hayaniya, duk abin da ba Allah ba ƙarya ne. Annabi ya shaida da wannan waka ce ta jahiliya. As-sayyida Aisha ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu je gida kaza, za a kai amarya mutanen Madina, gashi mun zo baki kaza 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 kaza. Annabi ya ce to in kun zo wace ɗan waka za ku yi musu a gidan? Ta ce ni ban yi wata waka a amare ba, mu da aka girma gidan su Abubakar Siddiq zikir yake sai ana kuka a gidan ba a ka waka. Ce to ba za ki ce ataynakum ataynakum fa hayyuna nuhayyikum wa laula dhahbul ahmar ma halna biwadi. Duk waɗannan waƙoƙi ne daga cikin waƙoƙin jahiliya. Littattafan Sahihul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi suna cike da ainihin waƙoƙi irin wannan. Ita kanta Aisha ta ruwaito irin wannan waƙa daga bakin wata baiwa baƙar fata, ta ce kullum wannan waƙa baiwa ta zo wurina sun ji tana waƙa wa yawmal wishahi min a'ajib rabbina ala innaha min baldatil kufri anjani. Kullum sai wannan dattijuwa wannan waƙa ni ban gane ma'anarta ba. Kullum sai ke ce wa yawmal wishahi, ranar gyale, min a'ajib rabbina, wannan rana mun ga mamakin ubangijinmu, ala innaha min baldatil kufri anjani, wallahi daga ƙasar kafirci ma ni Allah ya kubutar da ni. Me fahimta me yake nufi da wannan waƙa? Sai ta ce kin ga nan ni baiwa ce, ina cikin wasu Laraba amma ni kadai ke da kafata. Ran nan sai aka yi amarya, da aka yi amarya tana da gyale ita amaryar, ko ka ce murjani haka amma ja ne dai. Shikenan sai shirya da ta zo ta kake nama ne, shirya da ta zo fili sai ta fije gyale ko kuma murjani ta tafi da shi. To shikenan aka duba aka duba ni da nake baiwa, sai aka ce ni ce na sata. Ta ce aka yi ta bincike na, ta ce har farji na sai da aka buɗe aka duba. Ta ce ana cikin haka sai ga shi wannan ta je wannan gyale ya faɗo. Sai nace to gashi nan abin da kuka tuhunce ni. Ta ce to daga nan ne muke rera a kaina wannan waka ina cikin nishaɗi. Kin ji fassara waka? Wa yawmal wishahi, ranar satar gyale, min a'ajib rabbina, mun ga mamakin ubangiji, ala innaha min baldatil kufri anjani. To ire-iren wannan yana nan cike a cikin waƙoƙi, a cikin ainihin maganganun salaf. Sayyidina Ali cewa yake alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum. Ku rinka karanta waƙen Larabawa domin diwaninsu, tafkarsu, kundin tarihinsu yana cikin waƙoƙinsu. Al-Imam Shafi'i yayi waƙa sai yake cewa wa laula shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al-yawma ash'ara min labidi. Yace ba dan waƙa in ta yawa a bakin malamai tana zubar da su ba kuma, yace da sai na fi labidi waƙa. To wane ne Labid ibn al-Asam din nan? Shi ne wannan mawaƙin da Annabi yake kwafa waƙar shi, yana cewa ala kulli shay'in ma khala Allah batil. A shi yake nan abin da ni albani nake ba bid'a bane ba faran abu bane, ne ya kun yi rashin sa'a ne a gaukar da ku samu malaman da suke muku irin wannan manhajiyar ba, sai dai ta dora muku karatu ana ta kuka. Ita muke babu laifi ba, amma kuma nau'in da muka zo in ana karatu a ɗaure waƙa a ɗaure waƙa ba laifi bane, domin ba kawai waka ce ake kawo ta babba ne ana tashi ana tashewa ba, waƙe ne ake kawo bil munasaba, na munasabar ai sharhin wani abu dan a fahimce shi, na ai sharhin wata kalma dan a fahimce ta. Wannan waka ta jahiliya ce ko ta musulunci ta halatta? Sai mu ce ku karanta fiqh sunna, sai da ya kulla babi na musamman akan ina hukuncin yin waka ma a cikin masallaci. Me yuwa wannan na daga abin da yake zuwar muku ai a masallaci yake karatu kuma a zo ana waƙar jahiliya? sai Sayyidu Fadi ya kawo dalilai da ke tabbatar da cewa sahabbai suka zauna a cikin masallaci Annabi suna yin waƙoƙin jahiliya har wani lokacin Annabi ya ji sai dan yi dan murmushi haka. Ko kun fahimta jama'a? Wannan kenan. Dan haka nace sai ku ji wani lokacin ba mawaƙan Larabawa ba har mawaƙan mu nan ƙasar Hausa sai ku gina ne da waƙarsu. To menene zai taso maka a matsayinka na ustazu? To yanzu Malam Albani yana sauraron waƙa sosai sosai, ina saurare don ba saurare ne na nishaɗi ba, saurare ne saurare na adab, ma'ana irin yadda muke karanta waƙoƙin Larabawan jahiliya a cikinsu akwai batsa, akwai hijai, akwai zambo, akwai abubuwa ga sunan birgit duk shigantakar jahiliya tana nan a cikin waƙensu. Wani za ka ji zina yake wa yabo, wani za ka ji giya yake yabo, wani za ka ji ɗan fashi da makami ne, wani ɗan tauri ne. Amma shin a matsayinka na malami zuwa kai kana karanta waɗannan waƙoƙi na jahiliya don ka ji labarin zinace-zinace da shaye-shayen giya? A'a, yana da alaƙa ne da ilimi, saboda waɗanda Ƙur'ani ya sauka a cikinsu irin waɗannan kalmomi suke amfani da su. To kana son ka samu al-malaka ne, al-lughawiyya al-qawiyya, ka samu ƙarfi game da gogewa ta harshen ainihin Larabci, don haka ka biyo ta kan wannan. Shi yasa a nan Zaria in mutum waje zai yi shu'ara a zaure sai a ce karatun banza, wanda ɗan banza baya yi shi karatun na banza ne, don duk ƴan iska ne aka tara maganganunsu. Amma kuma malamai ne za a gani da tumatumin rawan na suna yi. Ko kun fahimta? To ai shi ne Sayyidina Ali yake cewa alaikum bi ash'aril arab fa innaha diyanuhu. Sayyidina Ali da yake faɗin haka yana nufin al-arabu arabul islam, al-arabu ma qabla al-islam. To mu sune take waɗannan waƙoƙin al-mu'allaqatu saba da sauransu. Ko kun fahimta jama'a? To gaskiya saboda Allah wannan bai saba manhajin salaf ba ko kada. Ko kun gane wannan da kyau jama'a? Don haka hatta mawaƙanmu na nan na ƙasar Hausa suna da kalmomi waɗanda akwai fasaha a ciki. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi cikin hadisin Bukhari yace inna min ash-shi'ri la hikma a nasihar, daga cikin waƙa akwai wadda take sihiri ce. Ma'ana abinda wannan magana take nufi shine daga cikin waƙa akwai wadda take akwai hikima, hikima wadda zaka ji ta ɗauki hankalinka. Ko kun fahimta jama'a? Duk in ka je kana sauraron waƙoƙin shata, ɗan ƙwairo, ɗan anace, jan kiɗi, kasu zurmi da makamantan, sai kaga duk abubuwan da ke cikin waɗannan da irin siffofin waƙoƙin jahiliyyar nan sai ka gansu a cikin waɗannan mawaƙan na Hausa. Tun da wannan harshen Hausar shine harshen da muke da'awa da shi, shine harshen da muke fassaro waɗancan abubuwan na Larabci da su, me aibi idan mun tsaya mun koya? Sannan jama'a, ya fi shekara 25 na yi diploma akan harshen Hausa a jami'ar Bayero, wanda kenan kaga wannan ya zama wani abu ne wanda ba zan iya raba rayuwata da shi ba. Ma'anar wannan magana shine a lokacin ana koya mana fa zuwa baya a danta kafir a ce ku saurare shi, ba saurara sai a kashe. Sai a ce da me za ku iya cirewa a cikin kaset ɗin, kowa ya je rubuto, sai malam ya fito ya ba ku wuri, sai ku zauna sai ku rubuta kaza, ku rubuta kaza, ku rubuta kaza. Don haka za ka same ni ko a yanzu lokacin har gidan rediyon Najeriya na Kaduna sun san ni akan haka jama'a. Yanzu haka akwai waƙar da nake neman su ɗaukan mini, amma ita asalin waƙar tana kan garmaho ne irin na da. Ana son a samu konvata ne daga garmaho ɗin wanda zai tura shi cikin kaset na rediyo, ita ce waƙar balangwaggwa da suke sawa. Za ka ji sun sa ta a rediyo Najeriya Kaduna, amma daga faifai ne suke sa ta, ba ta a kaset. Wanda za ka ji shata yana cewa binni zani in sheƙe a yata in komai, kuma ba a komai, kuma komai ni ce duk sai a bani, sai ce albarkacin balangwaggo. Yanzu a nan jinas ne ya maka fa, jinas ne yanzu wannan ya ce binni za shi ya sheke a yashi. Me yasa? Shata mutumin huntuwa ne. To huntuwa kuma in ka haɗa ta da katsina to kamar ƙauye ce. Don haka duk sanda ka ji shata ya ce binni, binni to katsina yake nufi. To binni zani in sheke a yata, ma'ana katsina zan je in sheke a yata.
sai ce kuma in komai, ma'ana in yi duk shagantakar da zan yi, kuma ba a komai, komai a nan kuma hukunci ba doka, kuma komai na ce ma'ana duk dukiyar da nake so da kuɗi da darajar da nake so duk sai a bani.
Sai ce amma albarkacin balangwango.
To bincike nake musamman akan ita waƙar har shi balangwagon yanzu ya tsufa dab ya abin nan, har so nake in je in hira da shi, in je in sajjala irin waɗannan abubuwan. Saboda me? Yadda waɗannan malaman na lughal arabiya, malaman hadisi, suka bi suka rubuta mana waɗannan abubuwa game da arabiya, game da kaza, dole ne mu za mu tashi mu yi harshen Hausa haka. Profesa Ibrahim Yaro ya haya misali, na yi karatu a wurin shi, ƙwararren malami ne game da harshen Hausa, rubuce-rubuce yake yi akan waɗannan abubuwa. To amma shi kuma ba malami ne za ka ce na addini ba, don haka tsabar adab ɗin ne na Hausa. To mu kuma yanzu muna son mu rubuta abin da yake adabin Hausa alaƙar shi da addini. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka wannan ma ba da amsa ne akan irin waɗannan itirabat ɗin. Mutum ce malam gaskiya ne dai kawai waƙen nan ne da mukan ji, a'a ai ba waƙe ne kawai ana cikin karatu shi ke na tsaye da hadisi a tashi ana disco irin na Bob Marley ko kuma ana backsliding irin na Bob Marley ko Michael Jackson ko ana breakdance ba. A'a abu ne yanzu ka ga alaƙa ce ake, alaƙa ce ta kawo. Kun ga ai ce da ya kawo ce a cikin hadisi, ga kalmar ta zo da ma'anar lugha, sai ce to a larabci ma ga ta tazo. Yace fala tajza an min sunnatin an tasirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Wannan waka kowa zai kokari ya haddace ta, da haka ne ai ake dan tattarawar. Yanzu nan zaka ga wannan wakar sai ka je ka bincike ta, ina baka same ta a cikin dawawin shu'ara, ba su nan burjikanta guda dullun tara muku duk wata wakar jahiliya ko ta musulunci suna nan a cikin jama'a. Sai ka je sai ka bincike wane ne da wannan sunan Khalid ibn Zuhair al-Huzali. Sai ka je ka bincika wane ne shi, yaya tarihin shi, ina waƙoƙin shi. Yanzu wannan min al-bahr at-tawil, waƙa ce mai tsawo amma sai aka yanko iya inda ake bukata. To sai ka je ka ga sauranta, ma'anar ta shine fala tajza an min sunnatin an tasirtaha, kar ka zazan hakuri game da wata hanya wadda kake binta. In ka kama hanyar kanu kana tafiya, karka gajan hakuri ka ce kai hanyar nan ta yi nisa, hanyar nan ta cika gargada, hanyar nan akwai yan fashi da makami. Ya ce ka yi hakuri, karka gajan dangana, ka hakura ka ci gaba da bi. Sai ya ce domin fa awwalu rabin sunnatan man yasiruha, farkon wanda ke jin daɗin hanya ko kuma farkon wanda ya yarda da hanya shi ne wanda ya bi ta. Ma'anar wannan shi ne kafin kai wani ya wuce ko da ya wuce ɗin nan, ya wuce irin abin da ka wuce ko bai wuce ba, ya wuce menene ya kai shi haƙuri ko kai ma haka kanka gajen bambana, don in ka dawo ɗin to sai ina za ka bi. To abinda ake so a kawo maka yanzu ba wai wani wa'azi ne a cikin wannan waƙa ba, balle ya fashe da kuka, a'a abinda ake so a ce maka asalin kalmar sunna, kaga da ya ce min sunnatin, me yake nufi da sunna a nan? At-tariqa. Sai ce fa awwalu radin sunnatan ay fa awwalu radin tariqatan man yasiruha, shine kawai shahidi. Kai barin gaya muku, wallahi in kai karatun adab ka karanta adab, sai ka shekara da shekaru baka duba dictionary ba, saboda kusan duk mutum yawancin kalmomin da baka yi ta karo da su a rubuce-rubucen malamai zai zama ka karance su a adab. Shi yasa muka zo muka fara adab a makarantar nan, komai zai tsaya cik ne, za a koma samfarin rashin ne, za a yi ta yi lailan har a haddace a karanta a yi sharhin waƙoƙi da yawa, saboda Allah ya azurta mu da waɗannan ilmomin kuma da littattafan waɗanda su ne kayan aikin, sannan da kuma karantar da adab da ahdasi tariqa. Muna da program na adab akan computer wanda lokacin sai mu loda shi akan ainihin systems ɗinmu, sai a zo kuna zaune a karanta a karanta, sai kuma a sa a cikin ainihin wato computer, tana bi tana karantawa kana ji kada, ma'ana dai hanyar da zai taimaka maka ka fahimci abin cikin sauƙi, kai kuma ka je ka dage. Rana ɗaya a baka hadda a ce baiti 17 ya baka haddace shi,
in ka je ka haddato kana munna sai a ce to ba kuma wani baiti 56 ka je ka haddato shi ko kun fahimta ka je ka tinsasa kanka ka karanta ka haddace shi to fa za ka zo duk wata kalma ana faɗan ta sai ka ce a wannan kalma ai ma'anarta ka bani ba ku ji mawaƙin jahiliya ya ce kaza ba ba ku ji wani kaza kaza ya ce ba ku ji kaza za mu yi ana ta kayan dictionary kai ba ruwanka ka riga ka gama kai kanka ne dictionary kanka to wannan gaskiya tariqa ce salafiya wajen karantar da ilimi daga cikin ilimin magabata Allah madaukakin sarki ya taimake ni na haka sai ka fara da wannan waken salata jiza'an min sunnatin an tasartaha fa awwalu rabin sunnatan man yasiruha kuma ka samu wa kanka irin muryar da zaka rinka yi da ita domin yaƙe ne wannan ba irin yaƙe ne wanda shari'a ta hana da muryar a'a kai ne zaka sarrafa da muryarka za ga wani malami in yazo yana karatu irin wannan in yazo karanta waka sai ka ji ya sauke murya sai ka ji muryar ta zama wani salo daban dan ta bambantu daga sauran muryar karatun da yake wannan ma'aniha fi lughati aidan to yanzu kun ji ma'anar sunna a lugha shine ne a tariqa as-sawra ko to sai ce daga cikin ma'anonin sunna kuma har wa yau husnul ri'aya kyakkyawar kula walqiyamu ala shay'i da tsayuwa akan abu don kula da shi din wa zalika min qawli al-arab wannan ma'anar ku an samu ta ne daga maganar larabawa kaga anan ba wai yaki bane amma larabawa akan yi sukance sannar rajulu iblahu ay ahsana ri'ayataha mutumin ya kula da raƙumin shi ma'ana idza ahsana ri'ayataha idan ya kula da ainihin wato kiwonsu wal qiyama alaiha da kuma tsayuwa a kansu sai a ce sanna ko kun fahimta kenan yanzu za a iya cewa sannar rajulu ahlahu mutumin nan yana kula da iyalan shi ko ya kula da iyalan shi ko kun fahimta jama'a to wannan kuma kaga cikin maganar larabawa ne aka samu to wannan kuma malam yace umur mabata sannana fi sihha kabi da wannan kalma ta sinin da nunin guda biyu a cikin littafin as-sihha na malam jauhari da lisan al-arab da kuma littafin lisan al-arab ابن منذور نا الامام ابن منذور الافريقي ما فات عن غان بالجين كوكا جي ا وانشان لوكاتي انتي الافريقي انا نفي متومن تونسيا متانن تونس غالبي سوني اكي تشي مسو دون اصلي wannan wurin ne ake ce mishi afrika ba ainihi larabci sai kuma sunan kaga arewacin afrika kenan a yanzu sai sunan zama mai duk wannan nahiyar gaba daya وفي الاصطلاح ما لن يتي وفي الاصطلاح اما الاصطلاح انتفى نكي نفي دي اصطلاح انتفى اورم ما لمي وقن دكي بنتكي زمان دا علمان سنة دا اصول الفقه تطلق السنة ويراد بها عدة اصطلاحات اذا السنة كيف انك فديتا تو اكن نفي معاني دورا اكن نفي اصطلاحه دورا اولا معنى تفرقه قال ابن منظور الامام ابن منظور يجي وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها يجي اتكن حديثي ان هو ميميتا انبتا سنة بكما كلمة دفتك تصرفوني ببئت سنة مثال كودو كبا انتي سنة كيف اي كودو كبا انتي من سنة هذا كان كلمة سنة تصرفوني ببئت سنة والاصل فيها yace to asalin ma'anarta wal aslu fihi asalin ainihin wato ma'anar wannan kalma ta sunna fihi a cikin ainihin hadisi at-tariqatu was-saira wa idha utliqat fi shar'i in aka fade ta a shari'a kai tsaye fa inna ma yuradu biha ma amara bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi ونهى عنه بأبن النبي هنا ونبب إليه بأبن يسوع أي قولا تهنيا مدنا وفعلا بكما تهنيا أيك مما لم ينطق به الكتاب العزيز تنبأ القرآن بفائبة النبي يأيكتا ko annabi ya fadi sallallahu alaihi wa sallama sai a ce to wannan abin ya zama sunna. Walihada yuqalu fi adillati shar'i, dan haka a cikin dalilai na shari'a sai ka ga an ce alkitabu was sunna. Na ga yana magana dalilai na shari'a, menene dalili a shari'ar musulunci? Sai ka ga an ce alkitabu was sunna ay alquran wal hadith. Sunna din anan ma'anar ta hadisi, wannan magana yace a duba ainihin madda ta sannana ita ma fi lisan al-arab. Saniyan na biyu, wa qala al-imam ash-shatibi, al-imam ash-shatibi yake cewa wa yutlaqu lafz as-sunnah aidan fi muqabalati al-bid'ah, yace har wa lafz as-sunnah akan fado shi da nufin kishiyar bid'ah, akan fadi sunna da nufin kishiyar bid'ah. Fayuqalu, sai ka ji an ce fulanun ala sunnatin, yana akan wata sunna yake. Idza amila ala wufqi ma amila alayhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, in ya aiki daidai da annabi sai a ce ala sunna. Wa yuqalu fulanun ala bid'ah, sai kuma ka ji an ce yana akan bid'a yake. Idza amila ala khilafi zalika, in kuma shi yana aiki sabanin sunna. Kun ga yanzu menene sunna ke nufi anan? Akafin bid'a. Wannan magana yace a duba littafin al-muwafaqat lil imam ash-shatibi a cikin ainihin wato mujallad na 4 daga shafi na 3 zuwa shafi na 4. Thumma qala aidan, har wa yau dai kuma shi al-imam ash-shatibi yace wa yutlaqu lafz as-sunna ala ma amila alayhi sahaba, har wa yau akan fadi sunna da nufin aikin sahabbai. Wujuda dhalika fil kitabi aw lam yujad, an samu wannan a Qur'ani ko ba a samu ba? In sahabbai suka aiki da kaza ma sai a ce wannan sunna ne. Me yasa? Li kauni ittiba'an li sunnatin thabatat indahu, ba dan komai ba sai a ce saboda waɗannan sahabban sun yi haka ne dan wata sunna da ta tabbata a wurin su, ba san zuciya ba ne. Lam tinqal ilaina, sai zama ita wannan sunna ba a ɗauko ta an kawo ta gare mu ba, kenan aikin su ne ya bayyana wannan abin sunna ne. A wujiti hadan, ko kuma wani kwazo ne wanda suka yi na ijtihadi, mujtama'an alayhi minhum, wanda suka haɗu a kan shi. Aw min khulafa'ihim, ko kuma wanda khalifofinsu suka yi. To me yasa sahabbai za su yi abu wanda ba a zo da lafazin annabi cewa wannan abin sunna ba ne, kuma aikin sahabban mu ce sunna ne? Me yasa khulafa'u za su yi abu wanda ba mu ga hadisi a kan haka ba, amma kuma tunda khulafa'u ne suka yi sai mu ce wannan sunna ne? Yace saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallam, da annabi yace alaikum bi sunnati, ku bi sunnata, wa sunnatul khulafa'ir rashidin, da kuma sunnat khalifofi shiryayyu al-mahdiyyin, waɗanda suke masu shiryarwa. Yanzu wannan hadisin ya zo da bayani akan annabi yana da sunna, khulafa'u sunna suna da sunna. To amma ana nufin wani abu wanda su khulafa'u suka zo da shi ya saba abin da annabi yayi? Misali yanzu tara al-Qur'an ya zama littafi, wannan abu ne wanda babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To amma kuma sai ga waɗannan khulafa'u sun zo sun yi shi, wannan tarawar da khulafa'u suka yi, idan ka ce sunna ce ta annabi sai ce to ai annabi bai faɗi ai ba, idan kuma ka ce bid'a ce sai a ce to karo yayi da abin da annabi yake akai, sai a ce a ashe kaga idan waɗannan sahabbai suka ga wata maslaha ga abu suka yi shi domin ci gaban musulunci ko murƙushe wata fitina, kuma suka haɗu akan yadda da haka, wannan ya zama sunnar sahabbai. Idan khulafa'u ne sai a ce sunnar khulafa'u. To me yasa ba a kira wannan abin sunna? Saboda ga annabi ma ya ce wa sunnatul khulafa sallallahu alaihi wa sallam, sannan annabi ya shirya ya siffanta su da su shiryayyu ne, ba batattu ba, su jagorori ne na shari'a, ba jagorori ne na bata ba. Kenan yanzu hada al-Qur'ani ya zama littafi, sunna ce ta khulafa'u. Amma kuma wannan sunna ta samo asali da ishara annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta samo asali da ishara al-Qur'ani, domin alqur'ani da yake ta kiran wannan littafi alkitabu 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 a san da yake kiran shi da alkitabu a lokacin aidin tattariya zama kitabu din ba ishara ce akan kenan nan gaba zai zama alkitabu ko kun fahimta nabi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunnar shi ya ambaci cewa da sahabbai suka ce mishi ko za a samu wasu mutane waɗanda suka fi mu daraja ko suka samu wata daraja wanda mu da mu samu ba sai annabi ya ce za a samu wasu mutane da ba su samu darajar da ku da ku same ta ba kenan ba wai za su fi ku daraja ba amma akwai wata nau'in ta daraja wadda su za su samu ku ba za ku samu ba sahabbai suka ce wace iri ce sai ce waɗannan mutane ba su zo ba su taɓa ganina ba ba su ga wanda ya gani ba ba su ga wanda ya ga wanda ya gani ba za su samu alqur'ani ne a rubuce a tsakanin bango da bango sai su karanta shi sai su imani da shi yanzu cewar qur'ani yana tsakanin bango da bango a lokacin annabi babu haka kenan ishara annabi ya akan za a haɗa shi kenan zai zama littafi don haka aikin da sahabbai suka yi na tara shi bai zama bid'a ba ku faranta wannan hadisi yana nan a farko-farkon tafsirin ibnu kasirin da tafsirin ibnu jaririn a ƙarƙashin allazina yu'minuna bil-ghaibi daga sahabi abdullahi dan mas'udin a ƙarƙashin wannan jama'a kun ga duk abin da yake sunna ce ta sahabbai ba zai zama sunnar tasu ba in sun yi saɓani a kai amma in har dukkansu suka haɗu a kai ya zama ne ya zama sunna don haka haɗa alƙur'ani wanda sunna ce ta sahabbai waɗanda suke khulafa'u ne shiryayyu masu shiryarwa ba ƙasattu ba masu ɓatarwa ba na biyu lokacin da aka zo aikin haɗa alƙur'anin nan an samu wata fitina ita ce kowa ya rubuta alƙur'ani wasu ma an samu wasu ayoyin da aka shafe su aka yi wannan aiki da sayyidina Umar da Abu Bakar suka haɗu suka sa aka yi wannan aiki da amincewar sahabbai ku ji jama'a da amincewar sahabbai sai aka samu ƙur'ani guda ɗaya wanda aka kira shi nuskhatul umm wato wannan shi ne alƙur'ani sukutun da guda wanda dukkan sahabbai kaf da annabi ya rasu ya basu sun amintu abin duk abin da ke cikin nan shi ne alƙur'anin da annabi yake nufin ya zo da shi kowa ya yarda eh wanda aka tashi aiki in kuka karanta kitabul masahih na al-imam ibnu abi dawud da abubakar za ku ga aiki ne da suka yi wanda ba a taɓa wannan irin aikin a tarihi na bashariya na tantancewa da tacewa ba shi ne ka dubi yawan sahabbai ka dubi yawan malamai da alarammomin cikinsu sai da aka ɗauko su aka tara su suka zo idan aka zo aka rubuta aya kaza duk wani alaramma sai an ba shi takardar sai ya duba ta sai miƙa ɗayan sai miƙa wa ɗayan sai miƙa wa ɗayan in gari ya yi sai a ce to a ajiye sai gobe gari ya waye an nutsu sai a sake fitowa sai a zauna jiya a kan wa aka kwana wane eh to wane kai ma duba wani ba zai ce a hara masu da ka duba ai ina kowa sai ya duba har da sayyidina Ali yana wurin yana cikin alarmomin da aka yi wannan aikin edition din kowa ya amince eh sai ya ce to kai Zaidu kai ne dama kake rubuta annabi in ya sauka da ɗimi-ɗimi sake rubuta shi da hannunka in ya sake rubuta sai a sake kewaya musu to kun ga abin da marubucin annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam duk kun amince eh sai a ce to a ga wannan shafin da haka aka sai da aka hada alqur'ani cin to da kin sai aka aje shi to duk wani rikici in ya taso sai a ce to a duba in ya yi daidai da wannan a karba in bai daidai da wannan ba sai a ce a janaka ana nan sayyidina Abubakar sayyidina Umar a zamanin sayyidina Usman sai rigingimu suka yi yawa a garuruka yanzu an kashe rikici a Madina amma nesa fa sai rigingimu suka yi yawa da rigingimu suka yi yawa sai aka ce to abin da za a yi a zauna a kwafe wannan alqur'ani duk abin da ke ciki a kwafe shi aka zauna a kwafe shi tsaf
saka ce to ayi nusa ayi copies da yawa a aika kasa kaza gari kaza yuri kaza nusan da rikici ya taso muku to ga madogara nan ko kun fahimta jama'a to shikenan da rikici ya taso ku sai aka ce to duk a karbo waɗancan qur'anan da wasu suka kokkofa su da kansu ba tare da haduwar malaman sahabbai ba sai aka tattaro su sai sayyidina Usman yake to abinda nake gani dede shi ne za a kona waɗannan qur'ane saboda sun saba wa wannan da duk aka hadu akai kowa ya yadda kowa ya yadda har da akwai presence akwai sayyidina Ali yana wurin aka hada aka kona waɗannan to yanzu wancan aikin na tara alqur'ani a wuri guda sunnatul khulafa ce dan shawara ce wanda Umar ya kawo wa Abubakar yana khalifa har Abubakar yake dan me zaka bada shawara in yi abin da annabi bai ba sai gamsar da shi da dalilai sai aka ce to a tara sahabbai kowa ya amince dukkan su suka ce sun amince musamman a lokacin an fahimci kafirai sun tayar wani makirci duk wani alaramma da suka sani sai su je su kashe shi kenan aka kashe alarammomin da sun haddace littafin aka ba shi a rubuce nan gaba za a same shi to kun ji makircin to shi ne sahabbai sun gamsu don kaga hada alqur'ani wuri guda ya zama mai sunna ta khulafa'u da sahabbai nau'i na biyu shi ne a yi multiple copies a yi copy da yawa a aika ga wuka wane ne wannan aikin sayyidina Usman da yarda suwa da yarda dukkan sahabban da ke duniya a wannan lokacin hadda sayyidina Ali a ƙarƙashin haka wannan ta zama sunna ta khalifa Usman ta zama ita za sunna khulafa'u da sahabbai sai kuma kona waɗancan nusakh waɗancan copies waɗanda akwai kurakurai a cikinsu saboda ba haduwa akai ba kowa ya yi abin da zai ne ko kun fahimta jama'a yanzu kamar a ce lecture ce na zo ina yi kowa yana kopewa shi kadai sai aka zo aka hadu akan cewa to a zo a zauna a rubuta wannan lecture gaba ɗaya a tace ta tun daga ka'idojin rubutu har abubuwan da ke rubuce ciki duk ɗaliban makaranta suka hadu akai haka sai ce to yanzu kowa ya yadda da wannan a matsayin lecture note ko handout sai ce eh wannan ita ce muzakkirar makaranta kenan ita za a rinka yi to sai ya zama wani sai ya zo da wata lecture irin wannan amma kuma wadda take sabawa tana da rikici me maganinta sai kona ta dan duk abin da yake nufin ya kawo yana nan a cikin nan kuma ita ta zo da rikici wannan aikin da sayyidina Usman ya ba bid'a bace haka ku karanta kitabul masahif da kuma farko farkon tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da farko farkon tafsirin al-Imam al-Qurtubi waɗannan malamai sun ba da muhimmanci wajen tattarawa al'ummar musulmi cikakken tarihi da bayanan yadda wannan alqur'ani ya zo da kuke jin ana cewa mushafu Usmana ba wai ana nufin Usman ne ya amfani da matsayin shi na mulki shi alaramma ne kawai ya shiga ɗaki ya je ya rubuto shi ya zo ya ce to wannan ba ne hadda sayyidina Ali haka duk zargin da shi'a suke wa alqur'ani nan da sayyidina Usman by extension zargin yana karewa har ga sayyidina Ali ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to in kun gane wannan ina son in muku bayani ne wanda asali wannan bayanin kawai don a fita daga rikicin menene hadisin nan yake nufi da ya ce sunnatul khulafa'i ar-rashidin ma'ana duk abin da waɗannan sahabbai da khulafa'u suka amintu da shi to wannan abin ya tabbata a kira shi sunna ko kun fahimta na ga dukkanin sahabbai gaba ɗayansu suka amintu da cewa duk sanda za a rufe mamaci to a rufe shi ya fuskanci alƙibla ba wani sahabi da ya inkarin haka don haka da suka zo saka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka saka shi a nan cikin ƙadarin shi amma sai ya fuskanci alƙibla to yanzu wannan sunnan ta zama sunna ta sahabbai ta zama sunna ta khulafa'u to inkarin ta fa ku ji ne da inkarin sunna annabi
domin ku ji hadisin guda ɗaya ne ya ɗauko saƙon, yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Dan haka yadda take dole a bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, haka take dole a bi waɗannan sunna ta waɗannan khulafa'u. Amma fa ji idan su waɗannan sahabbai sun ɗauki wasu ra'ayoyi ne na fiqh mabambanta, to anan kuma ba dole bane ka bi sai abin da ka gamsu da dalilin shi. Anan ba bambanci tsakanin sahabi Abubakar da sahabi Zaid, ya yake da ƙarfin hujja shi za a bi maganar shi. Amma in suka haɗu to wannan babu makawa. To shi ne sai malam ya ci gaba da cewa, kun fahimta jama'a? Yawwa, wannan hadisi rawahu Ahmad fil Musnad, al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin kitabul Musnad a mujallad na 4 shafi na 126 zuwa 127, wa Abu Dawud fi Sunna, al-Imam Abu Dawud ma ya rawaito shi a cikin kitabul Sunna fi Sunan Sunanihi, na littafin shi Sunan Abi Dawud a mujallad ko juz'i na 5 shafi na 13 lamba hadisi ta 4607, wa Abu Isa Tirmidhi fi kitab al-ilm min jami'ihi, Tirmidhi ma ya fitar da shi a cikin kitab al-ilm a littafin shi al-jami' al-kabir a mujallad na 5 shafi na 44 lamba hadisi ta 2676, wa qala, kuma shi Tirmidhi yace hasan sahihun. Kun ji ko? Yanzu kun ga da yake an yi waɗancan karatuttukan kun san me ake nufi da hasan sahihun. Ya rawahu aidan ibn maja, har wa ibn maja ma ya rawaito shi fi sunanihi a cikin sunan din shi al-juz'i na 1 shafi na 43 lamba hadisi ta 96. Wannan hadisi ne sahihi babu shakka ko kaɗan akan ingancin shi, sai dai an samu wasu mulhidai suna ainihin wato ba'afa wannan hadisi kadai saboda wannan kadiyar da muka tsaya muka tattauna ta a yau. Ita ce kadiyar hadisin ya zo da wajabcin bin sunnar khulafa'u. Waɗannan mutane tsakanin in shi'a ne da orientalist, wato yahudawa waɗanda suka sa ido su rusa musulunci, to su ne suke cewa wannan hadisi mai rauni ne. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali sai da ya tsayaye cikakken takhriji, ya ƙure hanyoyin wannan hadisi kaf, ya yi takhrijin su butu-butu. Ku karanta a Jami'ul Ulumi wal Hikam, Allah ya taimaka. Wa ba'da an istaqarrat al-mustalahat, malam matar yace bayan da istilahat din nan suka tabbata. Ko kun fahimta jama'a? Kun fahimci me yake nufi? Yanzu dai kaji ya tabbata in an ce sunna, ko ya zama ana nufin aikin Annabi da sahabbai, ko ya zama ana nufin hanya ko kuma kishiyar bid'a. Yanzu kaga waɗannan abubuwan sun riga sun tabbata. Wa qa'adatil ulumul islamiyya, kuma ilimomi na musulunci sun zauna baram. Asbaha li lafzi sunna mafhumatin, to sai kuma lafazin sunna ya waye gari, yana da wasu fahimta. Wa mustalahatun, da wasu ma'anoni jadida sababbi banda waɗancan. Min ha, daga ciki, awwalan ma yadhkuruhu almuhaddithuna fi kutubihim, ma'anar da malaman hadisi suke nufi da sunna a cikin tafansu ita ce kullu ma usira an annabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, duk abin da aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, magana ce ko aiki, tabbatar da wani ne akan wata magana ko aiki, ko ko wata siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Misali a ce annabi yana taje kan shi yana tura gashin gefe kaza, kaga yanzu wannan siffa ce, don ba wani aiki ne da baka ce an gan shi ka tsaa, ya riga ya siffantu da wannan ne. Ko kun fahimta? To irin wannan malamai suna kiran shi sunna, amma wannan sunna kenan da ma'anar malaman hadisi. Yace ka duba littafin Fathul Mughis lis-Sakhawi na al-Imam as-Sakhawi juz'i na 1 shafi na 6 sharhin alfiya ce ta Iraqiyyai. Thaniyan na 2 ma yadhkuruhu ulama usul al-fiqh, maganar da malaman ilimin usulin fiqh su kuma suke faɗi. Su kuwa in suka ce sunna, suna nufin kullu ma sadara an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawli, duk abin da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na magana, أو فعلٍ كو أيكي أو تقريرٍ كو كما تبتب بوان أبو مما يصلح أن يكون دليلا وندوي إيا زما دليل لحكم شرعي جاء حكم في نشرعة أقول من يتكارن ونن دولتا لنك ودن تنسكة أو صفة ودن ننبس أو صفة فبدا مال من أصول الفقه إنك هو ذي إن ودن من صفات وين أقرن يتي ودن نبس من دليل من شرعة لنك كدع من دليل زما shine annabi ya aikata kaza ya ga an yi kaza ya kyale ya faɗi kaza to wannan abin da ya faɗa din ko ya aikata kuji ko ya gani ane ya kyale zai iya yi wa zama wani hukunci na shari'a wanda daga shi za a iya cewa kaza ya halatta kaza ya haramta kaza makruhi ne kaza an hana da makamantan haka to in wannan abin ya cancanci ya dauki wannan sifar to shi kenan idan wannan abin bai cancanta ya dauki wannan sifar ba fa malaman fiqhu ko usulul fiqhi ba za su kira shi sunna ba misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi zai rasu sai yana lillibe da ainihin wato bargo a fuskar shi sai ya bude wannan bargo ta fuskar shi sai kuma ya rufe sai ya bude sai ya rufe sai ya bude sai ya rufe to malamin usulul fiqh in ya dubi wannan sai ce yanzu annabi yayi wannan ne ta siffar wata ibada a'a malamin sai ce to yanzu wannan aikin nashi la yuslihu an yakuna dalilan shar'iyyan ba za iya daukan wata doka anan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kai koko ya aje a ƙarƙashin gado da daddare in ya ji larwar fitsari sai ya yi da safe sai ya ce wa yarinya wata ranje kike ɗauka ki zubar da ya ɗauka sai ta je sai ta shanye ya aka yi tambaye ta ina sai ta ce ai ta shanye sai ce jiki ba za ki ci wuta ba an yafe miki kin zama yar aljanna kin sha fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan da kin yanzu wannan hal hadha yuslihu an yakuna dalilan shar'iyyan na'am yuslihu yuslihu ina ba a ce yuslihu saboda fitsari mene ne najasa ne yanzu wannan hukuncin za ka ɗauko ka ce mata ta sha najasa yawwa ashe ka ga wannan hadisin ya zo da bayani akan fitsarin annabi ba najasa ba ne wa hal hadha yuslihu an yakuna dalilan shar'iyyan na'am don haka yanzu wannan za a iya kira sunna ne ba kenan ana cewa sunna ne na kai kayi ba ga wani malami amma abin da ake cewa yau da annabi na da rai kai ma ka sha fitsarin shi ya yi daidai ko kun fahimta shi ne maganar cewa sunna ne wato shari'a ce doka ce da wani zai iya yi kuna fahimta jama'a to a ƙarƙashin wannan malaman usulin fiqh su sun yi wannan kaidin sai in abin zai iya zama dalili na shari'a amma in wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faru ya yi shi saboda wani uzuri ko wani abu to wannan la yuslihu an yakuna dalilan shar'iyyan kenan yanzu kai ka kai koko ka aje a ƙarƙashin gadonka don ka rinka yin fitsari kullum ba sunna ba ne sai in kai malaruba ce ta kama ka amma yanzu abin da ake cewa wannan shan fitsarin da ta yi ya tabbatar wa musulmi fitsarin annabi ba najasa ba ne kun fahimta jama'a shi ne za ka cire amma kai kokon fa za a ce to yanzu ahlus sunna ku ta so koko kuna ajewa a ƙarƙashin gado to in bukata ta kama ka kai kuma ka yi to annan kuma sai a ce yuslihu an yakuna dalilan shar'iyyan me yasa sai a ce ka samu dalilin da ya halatta maka yin haka kenan yanzu shi ma bukata ce ta sa'i ba yayi ne da nufin haka ibada ba ne to kai ma bukata ta kama ka kayi a bisa halacci ne to amma kuma a ƙarƙashin haka ne sai aka samu ta sha fitsarin kuma ya halatta shan fitsarin sai nuna fitsarin shi ba najasa ba ne kenan a halin kuma ya nuna sauran fitsari na jasa ne inda na yaro karami ba na shamama. Kuna fahimta abin da malaman usulun fiqh suke nufi? To sa'annan sai kuma malam anan sai yake cewa a duba littafin Ibn Najjar Sharhul Kawkab al-Munir a cikin mujalladi na biyu shafi na 159 zuwa 160, wannan littafin asalin shi Jami'ar Islamiyya ce na ta buga shi. Kuna abin mamaki lokacin in ta buga kyauta take bayarwa, an ba wani ɗalibi kenan yace shi ne na san me zai da wannan littafin, sai mu ce ba ni sai ce a sai dai in siya. Fadin koriyar 25 koriyar 30 na kai don shekara ainihin 15 yanzu ya kai shi kenan. Asalin littafi ne na usulin fiqh mujallabi hudu ne, ina fatan da mu manya manya ya muzakkiratu usulin fiqh da kuma muzakkirata usulin fiqh. Ita muzakkirata usulin fiqh asali handout ne min al-Amin al-Shankiti, ta malam al-Amin al-Shankiti ne Adwa'ul Bayan. A lokacin da yake lecturing a Jami'ar Islamiyya yana shiryo musu yana ba su, shi ne daga baya aka samu alƙali a Tuwatu Muhammad Salim Almajirin shi ya tattara ta sai aka buga ta, tana nan muna da musakh din su a nan ita mu. Muzakkira ta usulul fiqh ma'anar muzakkira hand out, amma sai ta zama matsayin littafi. To amma sunanta kenan har yanzu, ina fata an gane muzakkiratu usulul fiqh ta malam Shankiti. Ko kun fahimta mai ma'anar Shankiti? Ina son mu fahimci wani abu. Asali Ash-Shankit gari ne, Shankit din gari ne a cikin ƙasar Mauritania. To amma shi Bahaushe, akwai mutane Bora a duniya waɗanda yake ce musu Muzaye, kaga akwai mutanen Nijar, akwai nau'in waɗanda Bahaushe ke ce musu Muzu, akwai mutanen Tunisia, akwai mutanen Maghrib, akwai mutanen Morocco, akwai mutanen Mali, akwai na Mauritania. Duk waɗannan Bahaushe yi ta kawai sai ce Muzu. Don haka hatta irin waɗannan ƙabilun da ke Makka sun san haka. In ka haɗu da su kuna magana, in ka ce mishi Hausawa an ta sai ce la, ana Shankiti, wanda Shankita ne Allahi tusammina fi Buzu, wanda kuke ce Buzu. Ko kun fahimta kuma cikin sun san haka. Sana kitatu suna dawa, kuma Allah ya albarkace su azabin ilimi, domin mutane ne masu son sunna ƙwarai da gaske. Nan wani usulul fiqh na ba sunna ba ne, shi ne bambancinsu ai da malaman hadisi. Shi kan malamin hadisi annabi ya yi ilka maka yi, annabi ya yi ilka maka yi, amma shi malamin usulul fiqh zai ce a cikin wannan abin da yi akwai abin da zai iya zama shari'a. Misali an je wurin walima, wani tela ya shirya annabi walima, ana sai ce cikin nama da aka shirya annabi sai zama an yi zuba kabewa, ana sai ce sai na ba annabi yana bibiyar kabewa yana ci, sai ce ni ma sai na ji ina son kabewa da ganin shi kenan, sai ma in siyo guda sai in ce a dafa min in ci tun da mai gida na yana. To yanzu wannan manhajin malaman hadisi ne. To idan akwai Imamu Maliki a wurin misali sai ce to amma cin kabewan nan me ya shar'anta? Shi ne annabi yake sha'awa, dan haka ba a ce kai inkarin abin ba. Amma dan me kuma za a ce ya zama wani abu da za a yi koyi da shi? Ba babi ne na ibada ba. Sai kun ji bambancin malaman usulul fiqh da malaman hadisi. Shi malaman hadisi annabi ya yi eh to kai ma kai. Sai ka ga Abdullahi dan Umar yake da ire-iren waɗannan abubuwan wanda wasu malaman usulul fiqh ko fiqh kai har wasu malaman hadisin ma inkari ma suke mishi. Annabi ya zo cewa ya zauna a gindin bishiyar nan, shi ma sai ya zauna sai ya tashi. Annabi ya zo cewa ya rike raƙumin shi ya zaga wannan bishiya, shi ma sai ya zaga. Lafiya ala gafa ta mala amina tafiya da annabi na gawa tsaya ya haka. Ko kun fahimta? To wato shi ne kun ji bambancin kenan. Salisan na uku ma yadhkuruhu al-fuqaha'u fi kutubihim, sai kuma abinda malaman fiqh su kuma al-tafasan su in suka ce sunna. Ina son ku san akwai bambanci tsakanin malaman usulul fiqh da kuma malaman fiqh. Can ana nufin waɗanda suke fitar da shari'a daga nassi,
nan kuma waɗanda ke mu'amala da ita shari'ar wani mai noman alayyahu ne, ita kuwa wancan mai dafa miyar taushe ce, ko kun fahimci suna da bambanci amma kuma akwai wanda suka alakantu ko. Saboda haka su suwa ne, su ne usuliyun, su suna tumɓuko shari'a ne daga tushenta, hadisi ko Qur'ani. To su kuma in aka tumɓuko su suwa ne, su suke zuwa su kasanta ta a ce kaza shine kaza, kaza shine kaza, kaza shine kaza. Ma'ana waɗancan za su ce to yanzu ba shari'a. To su kuma waɗannan su ne waɗanda za su karkasa ta, su ne malaman fiqh. Dan karka rikice an ce ulama usulul fiqh, dan kuma an ce ma yazkuruhul fuqaha, malaman fiqh sai ka ce me bambanci, a suna da bambanci. Usuliyun su ne suke ciro sunna daga tushe, fuqaha kuma in an ciro ta su ne suke cewa kaza farilla ne, kaza sunna ne, kaza makaruhi ne. Sai yace su kuma ga yadda suke fadi a cikin littafin su, ma fi fi'lihi sawabun wa fi tarkihi malama wa itabun la iqabun. Suka ce abinda ake nufi da sunna shine ma fi fi'lihi sawabun, abinda in ka aikata shi akwai lada, wa fi tarkihi malama, kuma barin shi na jan zargi, wa itabun da suka, amma la iqab babu ukuba. Kaman me? Amma ina son ku kiyaye ka'idar abinda in kai akwai lada, idan ka bari akwai zargi, akwai suka, amma ba za a ce a yanke hannunka ba, ai maka bulala, a kulle ka, a kore ka daga gari, duk ba wannan. Kamar me kenan? Kamar asuwaki, ɗauki asuwaki. Yanzu idan kai asuwaki akwai lada ko babu? To in ka bar bakinka da wari, akwai zargi, akwai suka, amma ba ciro maka haƙori? To sunna kenan. To haka su ko malaman fiqh suke nufi. Shi ne so da dama in nazo da Hausa sun fasara Hausawa in ce kanwa farilla, wato wadda asali tana da muhimmanci amma ba ta kai a ce dole ba. Malaman fiqh kenan. Malam yace ka duba littafin Qasim Al-Quni mai suna Anisul Fuqaha shafi na 106. Na'am, wace magana? A'a, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya ma ta malaman usulul fiqh ce. Wato ita Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya wasu salon magana ne, zakarin magana waɗanda malaman ilimin usulul fiqh suka mai da su wata hanya ta fitar da shari'a, ba Qur'ani ko hadisi ba. Misali sai su ce ad-daruratu tudubu al-mahdura, kaje ka ce ala gafata malam, ni fa gobara ce ta cire duk jikina, an nade mini shi da ainihin bandoji. Yanzu idan janaba ta kama ni ko in na tashi alwalaya zan yi, sai malam ce maka a mutum da bai kai musulmi ne, an tunda ka zuba ruwa a jikinka, to ya zan yi da bandeji, yace ka cire, ce ka cire mana, ka wanke jikinka, ai kai musulmi ne, dole kai haka. Sai ka ce to ai ala gafar ta malam, ga halin da nake ciki ga kaza ga kaza, sai ce ab, to yanzu ad-daruratu, kaga larura shine tilas shi dole, tubihu mahdura, na halatta abin da aka haramta, an haramta maka kai sallah da janaba. To amma yanzu wannan larar da kake ciki, wace hanya za ka bi ka yi wankan janaba? Babu. In alwala ce lokacin alwala, wace hanya za ka bi? To kuma fa tunda haka ne sai a ce to yanzu ya halatta ka yi tayammuma, a to tayammuma ma ba za ta yiwu ba. To shikenan duk a ƙarƙashin wannan ka'ida, ad-daruratu abahat laka al-mahdhur, abinda aka hana ka larura ta halatta maka. To ire-iren waɗannan malaman usulul fiqh ne, amma waɗannan galibi malaman usulul fiqh din waɗanda suka tunatsa ne a cikin usulul fiqh suke rubuce-rubuce, don waɗannan ka'idodin sarrafa su babban aiki ne. Shi yasa littafi mafi girma da aka rubuta akan haka shine littafin al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, gashi nan mujalladi 4 aka yi tahqiqin shi ko mujalladi 5. Sannan
sai kuma littafin al-Imam Ibn Abdussalam Izzuddin Ibn Abdussalam, sannan daga baya-baya malamin sun yi rubuce-rubuce. Malam Nasiru Sa'adi, malamin Usaimin ne, ya rubuta littafai dora, da kuma wannan fage ne da malamai daga baya suka yi ta rubuce-rubuce ana ta sharhohi. Sai da aka littafan da aka rubuta akan al-qara'id al-fiqhiyya suna da yawa ƙwarai da gaske. Kuma abu ne wanda sai an gama karantar da kai ilimin usulul fiqh, an da ka fahimta sannan sai a zo a karantar da kai shi. Da shi ke nuna muka shiga sahun malamai manya kenan. Allah ya taimaka. Ba shi nan sai kuma yake cewa au, ko kuma a wata ma'anar sai ka ji su fuqaha'u din su ce ma umira bihi amran ghayra jazimin, abin da aka yi umarni da shi amma umarnin ba yanke ba, sai a kira shi sunna. Kamar ne kamar wutiri, an yi umarni da wutiri amma umarnin nan ya nuna yanke dole ne a yi, a'a, to sai a ce to wutiri sunna ce. Wannan magana Malam ya ce Abu da Ibn Najjar ne shi ne ya faɗe ta a cikin wancan littafi Sharhu al-Kawkab al-Munir, shafi na ainihin wato 159 zuwa 166 a juz'i na biyu, da kuma muzakkira ta usulul fiqh shafi na 116. Kun fahimta kuma don haka da titi sunna kenan a wurin malaman fiqh kaji, duk abin da aikata shi akwai lada, barin shi akwai zargi, akwai zargi, amma babu wata uku ba. To idan a cikin wata ibada ne yadda take farilla, ku ji, idan a cikin wata ibada ne wanda ita ibadar farilla ce, kamar ne kamar hajji, kamar sallah, idan ka bar abin da ake kira sunna a wurin malaman fiqh, to za ta ja maka kuma wata garama, ko za ta ja maka ƙarin ibada. Idan a lokacin hajji ne misali, abin da yake matsayin shi na sunna ne, wato bai kai farilla ba, sai ka bar shi, sai a ce to za ka yanka dabba sakamakon wannan abin da ka bari. Zama ko kun fahimta? Misali, jifa na shaitan a cikin ranakun ayyamut tashriq, sai ka tsallake wata rana ɗaya sai baka yi jifan ba, kuma sai ka taho, sai a ce hajjinka ta ɓaci sai ka koma ka yi, a'a, sai a ce za ka yanka dabba. Wannan dabba ita ce fidya, to ita ce daidai da sujuda qabli ko ba'di a cikin sallah in matsala ta same ta. Ka zo sallah sai baka yi tahiyya ba, ko kun fahimta? Zagandan baka yi tahiyya ba, to sallah ta ɓaci. A'a, da mantuwa ne ko rafkan ruwa, to sai a ce dama matsayinta sunna ce. To a nan ban ka shiga ruɗani da yawa, bari in yi muku wannan tafsirin.
Malaman malikiya da galibi an tarbiyyanci mutanen ƙasashenmu ne a bisa wannan mazhabin, idan suka ce sunna, abinda suke nufi shi ne doka ta biyu bayan farilla. Idan suna nufin ƙasa da wannan sai su ce mustahab, mustahab wato mustahabi, ko kun fahimta? Ko kuma ka ji sun ce mandubi, mandu shi ne kara karanta ihya'u sunna ta ɗan fuhu, sai ka ji ya ce najiban, ma'ana kaza najiban mustahabi ne. To wannan a malikiyance in an ce sunna, to kun ji matsayinta kenan, ita ce mataki na biyu bayan farilla, bayan farilla sai ita.
Da aka sai ka ji sun ce sallar roƙon ruwa sunna ce, sallar kusufi sunna ce, kaza, sai ka ji suna ta ce abinda suke nufi sunna a nan shi ne ƙasa da farilla.
Mazhabobi gaba ɗayansu in ka cire malikiya, tun daga Shafi'iyya da Ahnaf da Hanabila, su kuma suka ce sunna, to suna nufin wannan mustahabi shi suke nufi da sunna. Su kuma za su faɗi abin da ake kira sunna, su kuma sai su ce wajibi. Idan za su faɗi abin da ake kira farilla, sai su kira shi farilla ɗin, ko kuma su kira shi rukuni.
Sai ka kiyaye,
wannan bambancin zai taimake ka wajen mai littafin da kake karanta magana in ka ji ya ce kaza sunna ne kamar qawa'idi ko ahlari ko ishmawi ko iziya ko risala abin da yake nufi shine mai shine abin da yake kasa da farilla amma idan mai risala ne yace sunna to idan a muqaddimar risala ne babin aqida din nan abin da yake nufi abin da aka samo daga annabi da sahabbai abin ya tafi akan manhajin malaman hadisi amma bangaren risala ne na fiqhu in yace sunna to ga abin da yake nufi kanwar farilla ka kiyaye arsala ke domin zaka ji a cikin risala a muqaddima ya yawaita ambata wannan sunna ne sunna to sunnan nan in yace yana nufin abin da yazo daga annabi da sahabbai don kana karanta tafsirin malaman fiqhin kuwa in ka ji sun ce kaza sunna ne na sauran mazhabobi to suna nufin mustahabi dan haka kenan yana da kyau din tafsirin da ba karanta kana su ka san wani littafi kake karanta misali jama'a a makarantar nan don mu samu kyakkyawar matashiya daga cikin abin da na tsara mana za mu karantar da littafi kwaya daya na hanafiya na fiqhu za mu karantar da littafi kwaya daya na shafi'iyya na fiqhu za mu karantar da littafi kwaya daya na hanabila na fiqhu sa'annan kuma sai mu karanta littafi kwaya daya wanda yake hada waɗannan mazhabobi yana tattaunawa shine littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid sai wa zama yanzu kenan ka karanci mazhabin Shafi'iyya ne daga cikin littafin mazhabin Shafi'iyya ba wai don kun san ana kuskure wajen naqali misali yanzu mai littafin Al-Fiqh wa ala arba'ati mazahib yakan bada labarin wasu ra'ayoyi na mazhabobi sai masu mazhabar su ce sam bas taba jin wannan ba su ma yarda da shi ba kamar yanzu muka dauko littafi kwaya daya na fiqhin Shafi'iyya wanda Nawawi ya rubuta sai a karantar da kai shi sai a dauko littafin fiqhin Hanafiya misali wanda Razi ya rubuta misali nake mana sai a dauko littafin fiqhin na ainihin Hanabila sai a karantar da kai wanda Ibn Qudama ya rubuta to shikenan to amma da yake yankin da muke zauna malikiya ne sai muka shawara waɗannan tafai su za a karance su ne kaf a bisa manhaji ba yake karatun tafan malikiya din risala da askari sai su zama za a yi musu karatu ne na gaba ɗayan ɗalibai haka in ka dawo ƙasa qawa'idi da akhdari da ishmawi da iziya wannan za a yi musu karatu ne na gaba daya amma mukhtasar fa da qurtubi in muka ce qurtubi ba qurtubi qurtubi ne tafsiri ba qurtubi ne na waken fiqhu shi kuma sai a yi mishi karatu karatu na aji wato sai a ware ɗaliban da suka cancanta saboda wannan littafi ne mu'akkad ba a iya zuwa a karanta jumla daya sai an fahimci hakikanin abin da yake nufi sannan abu a tattaune ta sasa gaskiya akwai aiki jama'a don ana son mai ka fahimci menene addini kuma in malantar za ka yi gwamna ka yi mai roni ko kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to yanzu idan kuka matsu da kyau za ku fahimci malam ya fassara mana daga cikin kalmomi hudu ya fassara mana biyu kenan dama sunan littafin mai kuduba tadwinu as-sunnati an-nabawiyya haka ne an-nabawiyya wannan kaga baka bukata sai an ce maka an-nabawiyya ga ta ma'anarta ma'ana tadwin da sunna kaji kalmomi biyu sannan nash'atuhu wa tatawwuruhu yayi mana magana akan me yake nufi da nash'a da tatawwur a baya yanzu kuma yayi mana magana akan me yake nufi da tadwin sai ya ce to wa jumlatu تدوين السنة تو إيكا جملة إنكا بيبيت جملة as a phrase كما يدتك أجمل لنجهك من باب الإضافة المعنوية الحقيقية المهضة واتو كينا جنجنا واتو تما أنروة كلمة تحقيقة واتو كلمة تدوين أن يأمفاني دا إتني أما أنت تحقيقة
tsantsar hakika. Mecece ma'anar ta ta hakika tsantsa? Ita ce tarawa da kuma rubutawa. Don haka a nan da malam ya dauko ta wannan ma'ana ake nufi. Ku kiyaye.
Ina son ne yanzu in fassara mana maganar da yake fadi. Sai ku dubi. Yana son ne mana bayani akan me yake nufi da tadwin sunna. Kaga wani kalmomin daban-daban yi mana bayanin su ko? To a hakan an faɗe ta gaba ɗayan ta me ake nufi. Sai ce to ita kalmar tadwin din ana son ka fahimce ta a tsantsar ma'anarta ta gaskiya ta hakika, ba kinaya ba ce, ba majazi ba ce. Menene a baya ka fahimta da tadwin? Tarawa da rubuta abubuwan da ke warwatse. To haka ake nufi din anan. To sunna kuma menene ka fahimta da sunna a wurin malaman hadisi? Don shi malamin hadisi ne kuma littafin na hadisi ne. To don haka ka ɗauki ma'anar sunna da ka fahimta da ma'anar tadwin da ka fahimta, sai ka gane malamin yana nufin tarawa da rubutawar abin da aka samo na maganganun annabi da ayyukan shi da abin da ya gani ya tabbatar da siffofin shi. To tara waɗannan ɗin, don haka ma'ana ce ta tsantsar hakika. Ba wani kwana-kwana, ka san akwai abin da ake nufi ake faɗa amma baya nufin zahirin ko? To wannan saɓanin haka ne. Abin da aka faɗi ɗin shi ake nufi. Zama kun fahimta? Misali yanzu addirarin bahiyya, littafin addirarin bahiyya baya nufin al-idafa al-ma'anawiyya al-haqiqa al-mahaba, domin addirar ana nufin lu'u'u shi ne diamond, sannan al-bahiyya mu kwarjin zamu kenan. To ka faɗi wata kalma makamancin haka. Yanzu dubi addirarul bahiyya lu'u'u mai daraja. In ka buɗe littafin Shawkani lu'u'u kake gani yana zuba, kaga ashe ma'ana ce wannan ta majazi ba ta hakika ba. To amma wannan tadwin sunna ma'ana ce hakika. Kun fahimta yanzu? Yauwa. Sai da haka akwai tsafan da malamai suke sa musu sunaye irin haka, ko kun gane wannan? Sai ga ma'anar wani abu ne ake nufi daban, amma sai kamun sai sai ce wa zalika, abin da yasa kuwa li'anna al-idafa fihi na mahada tsantsa tiyo tiyo hakika tsantsar hakika. Sai ce wa zalika, yace abin da yasa kuwa li'anna al-idafa fihi bi ma'na lam, idafa din da aka yi da aka ce tadwin, tadwin da ma'anan lam ce. Ma'anan lam shi ne anan mu'arraf, abu ne sananne. Wa annaha mu'assira fil mudaf ta'rifan, don haka ita kalmar tadwin din ta yi tasiri a cikin abin da aka danganta gare shi wanda yake shi sananne ne.
Domin ba kowa ya duba jama'a.
Na san ku da ni a fahimci abin da kyau. Yanzu kun ga ita kalmar tadwin,
abin da ake so a nuna maka,
ana son ka san ta da ma'anarta ta hakika.
Kamar yadda aka ce maka yanzu rajulun, kaga ai baka san shi ba. Amma aka ce maka ar-rajulu fa, kaga ai ka san shi ko? To malam yana ce maka yana son wannan kalmar duk da ba a sa mata alif da lamun ba, kamar baka santa ba ko? Amma ana so ka ɗauka kamar ka santa tunda ka ji ma'anarta. Sai ya ce domin an danganta ta zuwa ga abin da an yi mai alifin da lamun, wanda ke nuna zuwa ga shi sananne ne. To don haka wannan kalmar ma sai ya zama abin ya fito gare ka ƙarara. Ko kun fahimta jama'a? Kamar a ce kofar doka, kofar doka a ce doka din ka san shi wani bafade ne sai kuma kaje an ce kofar doka to yanzu ko da ita kofar baka santa ba amma ka san doka to cewa kofar doka sai wayar da kanka yanzu ka san kofar kenan ko kun fahimta jama'a saboda haka sai malam yake cewa wa zalika li anna al-idafa fihi bi ma'na Allah danganta ita kalmar tabyin da aka yi yana tawaya ne da ma'anar lam wato lam din na ma'arifa yana nufin nasmi kenan kamar sanannen abu wa annaha mu'assiratun sun mudafi don haka ita kalmar tabyin din tana da tasiri a cikin abin da aka danganta ta zuwa gare shi shine as-sunna ta'rifan domin ita sunna din sananniya ce haifu udunsa yayin da aka danganta ta ila ma'arifatin zuwa ga wani suna sananne shine as-sunna ne ma'arifa don haka fakta sabat ta'rif ita ma kalmar tabyin din sai ta samu sanayya min idafatihi ilaiha saboda an danganta ita kalmar tabyin din ilaiha zuwa ga ita sunna din kana kun fahimta wato akwai wanda baka san shi ba akwai kuma wanda ka san shine yanzu ka san sarki sai wani ya zo ya ce maka ko ka gane ni sai ka ce a'a ka san ni sai ka ce ka taba gani na sai ka ce a'a baka taba mu'amala da ni ba eh to ka san sarkin gari kaza sai ya ce kwarai da gaske na san a sosai kuwa ka san an ce yana da ɗa Abdulkarim kwarai da gaske ya ce to ni ne Abdulkarim ɗan sarkin da ka sani yanzu sai wannan mutumin da yanzu kake cewa baka san shi ba sai kuma ka ji ya zama me sananne saboda an danganta shi zuwa ga wani sananne to shi ne abin da ake cewa jama'a kun fahimta wallahu a'lam yace Allah shi yafi sanin daidai amma jumlatu nash'atuhu to sai kuma jumlar nash'atuhu tasowar shi tabiyin din farawar yaushe aka fara wa tatawwuruhu da kuma irin salon da ya rinka dauka sai yace fataqaddama al-kalamu ala dhalika fil muqaddima bayani ya gabata na wannan a cikin muqaddima ka riga ka ji eh wanda anan an dan baka sabfoti ne ko an dan baka kamin abun ne kuma aka ce maka an yi maka alƙawari za a yi maka sharhi yara abun ya taso ciyayi suka fara rubutawa sannan yara wannan salo abun ya rinka dauka kaga yanzu ka fahimci kenan cikakken sunan littafin da yake da tadwin sunna mash'atuhu wa tatawwuruhu wata ina son ku gane jama'a idan kawai sunan littafi kyakkyawar fahimta ko wannan kyakkyawar fahimta takan taimaka maka ka sami kyakkyawar fahimta mai ke cikin littafin wato wannan littafin zai kawo mana tarihin rubuta sunna daga sanda take a wawwatse ko kun fahimta yawwa kaga anan wannan kalmar tadwin din malam bai yi amfani da kitabatu sunna ba me yasa ya amfani da tadwin sunna bai yi amfani da taqyid sunna ba ashe amfani da kalmar ta